sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 13 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 12 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa ana ci gaba da farautar mutumin nan da yayi harbe-harbe cikin wani jirgin kasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harma zuwa wuraren aiki jiya Talata. Ta yi kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine. Sannan masu mu'amala da kamfanin fayafayen fim na Netflix a Rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da ya yi daga Rasha.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa dan majalisa mai wakiltar mazabar Bali da Gasol a majalisar tarayyar Najeriya daga jihar Taraba ya buƙaci da a kaiwa yankin daukin gaggawa saboda yadda ƴan bindiga ke cin karansu ba babbaka.
Ana nan ana shiga ana ta kashe mutane ana ta garkuwa da mutane ana neman fansa.
A Najeriya har ila yau ƴan siyasa na ci gaba da bayyana matsayinsu na shiga takarar neman makamai daban-daban a babban zaben kasar da ke tafe a shekara ta 2023. A jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan bindiga sun kai hari a wata tashar tsaro da ke iyakar kasar da Burkina Faso inda suka kashe wasu jami'ai. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ana ci gaba da farautar mutumin nan da yayi harbe-harbe cikin wani jirgin kasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya Talata wanda ya jikata mutane kusan 20. Yan sanda sun ce suna son yin magana da wani dan shekaru 62 mai suna Frank James wanda ke da adresoshi a jihar Wisconsin da kuma Philadelphia a jihar Pennsylvania. Sun yi imanin cewa yayi hayar wata motar daukar kaya ne daga wani wuri mai tazarar kilomita 8 daga tashar jirgin kasa din da ake kan bincike game da harbe-harben. Shugaban sashen bincike na ƴan sandan birnin New York James Essex ya gaya ba manema labarai da daren jiya Talata cewa an samu makullin motar a tashar jirgin kasa din da ke Brooklyn inda aka yi harbe-harben. Essex ya ce James ya yi hayar motar ce a Philadelphia. An yi tayin ladar dala 50,000 ga duk wanda ya bayar da ingantattun bayanai game da shi. Harin wanda aka kai a tashar da ke wajejen layin 36th Street a unguwar Sunset Park mai mutane iri-iri ma'aikata a unguwar Brooklyn ya yi sanadin jin raunuka ga mutane 23 waɗanda 10 daga cikinsu sanadiyar harbin ne kai tsaye. ‘Yan sanda sun ce 5 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Ta yi kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine yayin da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky ke ta roƙon ƙarin tallafi don yaƙar sojojin Rasha. Wani babban hadimi a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe. Ta yi tallafin ya hada da bindigogin atalare ciki har da samfurin howitzers. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine sun anshi abin da ya kira dimbin jirage marasa matuƙa samfurin Switchblade masu ɗaukar albarusan tarwatsa tankokin yaƙi waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan. Ana kyautata zaton sauran jirage marasa matuƙan za su isa Ukraine cikin sati mai zuwa da kuma ƙarin makamai masu linzami na ruguza tankokin yaƙi.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar tarayyar Najeriya ya buƙaci majalisar da ta bada umarnin gaggawa na aika jami'an tsaro a Bali da Gasol da ke jihar Taraba inda ƴan ta'adda suka kashe mutane da dama tare da raba wasu dubbai da muhallansu a wasu hare-hare da suka kai a baya. Wakilinmu Lado Salisu Garba daga Jalingo na da cigaban rahoton.
Jim kadan bayan kammala mika kuduri gaban majalisar Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak ya koyi wa shashin Hausa na muryar Amurka ƙarin bayani kan cewar
madadin al'umma da nake wakilta a mazabar Bali Gasol bisa ga yadda aken hawa musu yanzu ana nan ana shiga ana ta kakkashe mutane ana ta garkuwa da mutane ana neman fansa sannan ana rushe musu gidajen su wasu bangaren din ana lalata da iyalan su so wannan abun ya fitura duk da cewa a baya mun samu jami'an tsaro sun kai dauki a wasu abun kuma yanzu ya sake barkewa a yankuna wuraren su Baba Juli wuraren su Garwa Malam Baba Sheka Tukaral Badija Wuro Jansen Durde wannan shi ya bani damar da in shigo da wannan bukata a majalisa saboda a kawo dauki na gaggawa
Comrade Musa Askira shi kuwa cewa yayi a nasa nazari da lissafi ba ma haka memba mai wakilta Bali da Gasol ya kamata yayi ba kamata yayi memba ya nemi ganin shugaban kasa akan wannan matsalar ba gaban majalisa ya kamata ya mika wannan kuduri ba
dan majalisa idan suka na yau za ce sai bayan sati biyu ko kuwa sai bayan wata daya yaya wayannan al'umma za a yi da su shi wannan kungiyar da take tallafa wa mutane wato nema ya za ta yi da wannan jama'a
duk yana cikin neman wannan kuduri ne ya ce nema ma ana bukatar su shigo cikin wannan hali na gaggawa
kawai Darid zai nemi kokarin ya ga shugaban kasa kawai a turo jami'an tsaro a wannan yanki
ko ta yaya ma masana suke ganin wannan al'amari duba da cewar al'amarin matsalar rashin tsaron ya jima yana cinwa al'umman arewacin Najeriya towa kwariya Dr. Madi Abba malami ne a Jami'ar Modibo Adama dake nan Yola shi kuwa cewa yi
za mu samu zaman lafiya amma muna zanne mutanen nan suna cikin daji dajin su ya zama kamar gidajen su suna yi duk abin da suka ga dama da generator da gidaje da matan su da duk abin da kake tunani kake da shi a gidanka suna da shi cikin dajin nan ina zaka sani za su bar wannan aike dole ne gwamnati ta far musu kamar da nake ta yi amfani da karfi a kashe duk wanda aka samu a daji ne
wannan matsalar rashin ran da ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba towa kwariya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da cigaban labaran duniya
Ada hadarin cinikayyar China da Russia ta karu da kashi 12 cikin 100 a watan Maris daga yadda take a bara inda ta fara raguwa daga watan Fabrairu amma duk da haka ta fi sauran hadarin saye da sayarwa da China ke yi da sauran kasashe yayin da China ke aiwatar da takunkuman da kasashen yamma suka kakkaba ma Russia sanadiyar mamayar Ukraine da ta yi yawan siyo kaya daga Russia da kuma siyar da kaya ma Russia ya karu da kashi 12.76 cikin 100 a watan Maris zuwa dala biliyan 11.67 bisa ga alƙaluman hukumar custom ta kasar China a yau dinnan Laraba wanda yayi taruguwa daga karuwar da yayi na kashi 25.7 cikin 100 a watan Fabrairu lokacin da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine duk da haka dai karuwar hada-hadar a watan Maris ta yi sauri fiye ma da karin 7.75 cikin 100 na hada-hadar kasar China da sauran kasashen duniya wanda ya kai dala biliyan 504.79 a wancan watan Rahotanni na nuna cewa manzon Amurka na musamman a kuryar Afirka zai ajiye aiki yayin da yankin ke ci gaba da durmuya cikin dambarwar siyasa da matsalolin jin kai. David Satterfield zai yi murabus watanni uku kawai bayan nada shi a cewar wasu tsoffin ma'aikata da ma wasu na yanzu da ba a bayyana sunayensu ba waɗanda suka yi magana da mujallar Foreign Policy. Satterfield ya maye gurbin daddan jami'in diplomasiyar Amurka Jeffrey Feltman wanda ya yi aiki a matsayin manzon musamman a kuryar Afirka din na tsawon kasar shekara guda mujallar ta ce mataimakin manzon musamman Peter Knopf zai maye gurbin sa na wucin gadi mujallar ta ce mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ki tabbatar da labarin shirin ajiye aiki na Satterfield da kuma dalilansa na barin aikin
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. 'Yan siyasa da ke rike da mukamai a Najeriya na ci gaba da bayyana matsayarsu ta shiga neman mukami a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Wani abu da ke daukar hankalin jama'a shine yadda masu rike da madafin iko a fagen siyasar kasar ke kara azama wajen ganin an ci gaba da damawa da su a gwamnatin da za a kafa a badin. Daga Mina babban birnin jihar Neja ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana.
A nan jihar Neja dai akwai alamu za a yi karan batta a tsakanin gwamnatin jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello da kuma dan majalisar dattawan Najeriya daga yankin arewacin jihar Neja wato Sanata Aliyu Sadi Abdullahi domin kuwa a yanzu haka kowane daga cikin su ya nuna bukatar shi na cewa lallai wannan kujera yake bukata a zaben na badi ga abinda Sanata Sadi Abdullahi ke cewa a wata zantawa da manema labarai
insha Allah bisa bukatar al'umman da nake wakilci ina cikin takara
kuma jam'iyyar APC
jam'iyyar mu ta APC
raɗin gwamnatin jihar Neja zai fito takara wurin da kake menene tunaninka akai kana da wani magana ko fargaba akai
ne ba zan ce komai akan wannan ba saboda ba wanda ya tuntube ni akan haka in lokaci yayi ni da abin da na sani shine na shirya ina jiran a ce mun muje mu sai form kuma Allah da shi form
shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello ya shedawa magoya bayan sa cewa yana bukatar zama sanatan bayan ya kammala aikin gwamna a jihar Niger Alhaji Aminu Yusuf shine ma sakataren committee yakin neman zaben gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin sanatan
eh wannan tabbas haka take kuma yanda kaji na ga maka a tafiyan ma ni ne sakataren tafiyan takaran shi sanata na zona
to yanzu ya za ku yi da shi sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda ke kai yanzu bayanai sun nuna shi ma zai zarce akwai wani sulhu da za ku yi tsakanin ku koko ne kawai za a kara ne da wanda aka kada shi kenan
a'a ba haka ake ba kaman ka san yanda ka san APC tana yin consensus a matsayin zabanta to an riga an nada committee wanda yake za a same shi
ne dai magoya baya suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari
Sunana Abubakar Babun Fadila dalilin da yasa muke nema da girma gona jihar Niger da tsaya ta takarar sanata a zabe mai zuwa na 2023 shine akwai ayyuka da alkhairi da ya kawo muna a nan yankin mu na Zonsi lokacin da yake akan gona
Sunana Abdulmila Attarigan wato daga cikin dalilan da nake son shi distribution ta Dr. Aliyu Sadi Abdullahi ya ƙara komawa karo na uku shine saboda kyakkyawan wakilci da yake muna a majalisa ba ta samu wakili da yake wakilce mu a Niger ta Arewa ba irin distinguished senator Dr. Aliyu Sadi Abdullahi ba
a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a jamhuriyar Niger kuwa yan bindiga sun kai hari a tashar binciken yan sanda ta kauyen Petakoli dake gundumar Tera ta jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso a yammacin jiya Talata inda suka hallaka ma'aikata tare da kona wasu motoci kafin su arce da manyan makamai ga karin bayani a wannan rahoto da Suleiman Mumuni Barma ya aika mana daga birnin Yamai
kwada yake kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da abubuwan da suka wakana a yayin wannan hari majiyoyi sun tabbatar da rasuwar yan sanda hudu wasu hudu sun yi batan dabo sannan 16 sun ji rauni da dama daga cikin su na cikin mawuyacin hali haka kuma yan bindigar sun yi awon gaba da motoci uku masu dauke da manyan bindigogin yaki nadar muryoyin mazauna wannan yanki ya fuskara saboda fargabar abin da ka iya biyo baya to amma anan ya mai wani dan rajin kare haƙƙin jama'a na kungiyar Sovole ni Sheikh Salisu Amadu ya bayyana takaicin sa game da faruwar wannan al'amari a wannan lokaci na tausayawa juna
ɗan ta'addab su gane da wani abu guda a zo a hallaka mutane a tsaye a yana sa rikano ke bai ya kawo ci gaba a gare su bai kawo ci gaba a ƙasa in to in ba batan basira ba da batan kai wanda zaka zo ka hallaka ɗan uwanka haka nan kuma bare wannan watan mai alhurma wanda ya zamanto duk kowa yake neman gafara ga hallaka a duniya ga hallaka a lahira
dama dai tun a washe garin daukar matakin sassauta dokar hana zirga-zirgar babura a da'irar Tillaberi a makon jiya sakataren kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro Ibrahim Musa ya ja hankula akan abubuwan da ka iya biyo bayan wannan yunkuri a bisa la'akari da manufofin 'yan ta'adda
ba ruwansu da wannan wata azumi ne ba ruwansu da wannan wata lada ne mutum bai ma komi ba bai san hawa bai san sabka ba kawai ka zo ka hidda mishi rayuwa ana samun cigaba cikin wannan yakin da aka yi dangane da ƴan ta'adda. Amma ya kamata kowane lokaci a mai da niyya a sa ido sosai ga duk wani kai da kawo na wasu mutane wani bayar da su ba, ko da za su yunkurawa ya zama ne mu ma mutanen namu suna shirye martani kawai za su mai dawa.
A tsakiyar watan Maris din da ya gabata ma wasu fasinjoji kusan 20 na motar kamfanin STM da suka fito daga Wagadugu zuwa birnin Yamai sun hadu da ajalin su a wani wurin da ke gabda tashar bincike ta Petal Kole bayan da suka fada talkon ƴan bindiga, lamarin da ya ritsa da wasu ƴan sanda biyu sannan suka cinnawa motar wuta hadu da wata trailer da kwankaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nasiru Gareka.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba bukatar tallafawa ne a azumin watan Ramadan, musamman ma ga talakawa a Arewa don tsadar rayuwa. Sheikh Abdullahi Balalau ya shaida wa shugaban Muhammadu Buhari wannan sako daidai lokacin da shugaban ya zo buɗe masallacin GBS na Umar bin Khattab a Abuja.
Abinda na muka gaya wa shugaban Muhammadu Buhari, ƴan Najeriya suna kaunarsa, ƴan Najeriya suka zaɓe shi, ƴan Najeriya suna mishi addu'a, suna mishi fatan ya gama lafiya. Watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala, sauran al'umma suna shan wahala, kuma farashin abubuwa na tashi. To gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabi ba, a bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a to da shi, kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin Ramadan an samu sauki. Duk wanda ya sauki ya sauka al'umma, Allah zai sauka mishi. Yadda muka ce shugaba ya yi kokari wurin tsaro, amma ya kara, muna kara addu'a Allah ya kara karfafa shi a kara daukan mataki kan tsaro a wannan kasa. Sannan za a shiga Ramadan, al'umma suna cikin wani hali, farashin abubuwa na yawan tashi, ana samun wahalan kudade wurin farashi. Gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki, ta yadda za ta yi addu'a, za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara sa albarka kuma ya jagora. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayin Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu karfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan, domin a samu sauƙin rayuwa, a samu sauƙin al'amura. Allah ya sa albarka.
Da alamu dai shugaban ya ji wannan kira, duk da dai ba jawabi ya yi ba a lokacin buɗe masallacin.
Sunana Muhammad Awal Isa Jere, dikti imam ne na masallacin Izala da nan take nan Jere, Central Mosque. Gaskiya shugaba ya isar da huduba gamsasshiya, Allah ya saka mishi da alkhairi, kuma sakon da ya isar a wurin da ya dace. Abinda muke so ga mai girma shugaban kasa shine ya dubi wannan sako da shugaba ya gabatar game da kwamitin marayu da kuma abin da ya shafi da abinci a sassautawa al'umma, musamman gashi nan a yankin arewacin Najeriya, musamman wannan lokaci na cikin azumin Ramadana. Wannan yana daga cikin abin da shugaba ya jawo hankali kuma ya isar da sako a wurin da ya dace a isar da sako. Kuma muna mu shugaba fatan alkhairi da shi da wannan tafiya da ake nashi, Allah ya saka da alkhairi.
A arewacin Najeriya kake mana awal, ya yanayin rayuwar marayu da miskinai da sauran talakawa?
A zahiri wannan mutane na cikin wani yanayi na bukatuwa, akwai yawan marayu, akwai kuma yawan talakawar suna nan da dama waɗanda mabukata mu ce. To gaskiya mutane suna da bukatan a sassauta musu halin rayuwa, kamar yadda shugaba ya isar da wannan sabo da shugaban kasa shi ma ya dubi wannan yanayi a taimaka a sassauta wa al'umma halin da suke ciki. Allah ya sassauta mana.
Malawul, ina so ka yi kawai mahira ce kan wahala da ake sha a arewa da bukatar mutane su tallafa wa jama'a, wanda duk yake da ɗan makwabta ne waye kowa yi kokari ga yana taimakawa wani dai da ya fi shi ɗan san.
Eh, to idan akan wannan ne gaskiya za mu ce kowa ya fito gwargwadon abin da zai iya taimakawa wata ce ko in ce wata ne na alfarma, wata ne mai albarka, mai tattare da dukkan abin da ake iya faɗa na samun lada. So mutane su fitar da dukiyarsu gurgudun abin da mutum yake da shi ya ciyar, saboda falalan da wannan wata ke da shi. Kun gani, idan ka dubi yanayin da hadisin da manzo Allah yake nuna cewa mutum ya ji tsoron Allah ko da tsagin dabino, to da zaka ciyar da mutum guda ma a ce ka ciyar da shi azumin da yayi ya samu cin nasara akan wannan ba karamin falala bane. Wannan shine yana daga cikin abin da muna kira ga mutane mawadata su bada dukiyansu, su ciyar da dukiyansu akan abin da ya dace, musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki a yankin arewa. Muna da bukatuwa na tallafawa. Allah ya taimaka mana gabaki ɗaya, kuma Allah ya sassauta mana.
Akwai an duba kamar ana cewa ana yin noma, ana tura tallafi iri-iri, amma in ka ji wasu wajaje sai ka wasu abinci ma yana gagarar.
To ai idan ka dubi musamman mutumin da yake mu'amala da jama'a yau da gobe, zaka gani akwai mabukata da dama. Ba za ka yi sallah masallaci ba a salloli guda biyar din da muke jagoranta al'umma, ba yadda za ka yi kai ka kare baka samu waɗanda suke zuwa suna neman bukatuwa, mabukata suke nema. To ga gani dole ne aiki ne a kan wurin shugabanni da mawadata da Allah ya azurta su da dukiya, da kuma waɗanda suke da hali gurgudu na ciyarwa a tallafa fi sabilillahi ga wanda Allah zai iya taimaka mashi. In mutum yayi wannan, Allah zai faɗaɗa mashi a cikin halin hanyoyinsa na yau da gobe, na hanyar kasuwanci ne ko na hanyar neman arziki ne da yake yi, duk za ka gani mutum ya samu cin nasara a ciki.
Shin wannan akwai abin da ya shafi yin ƙasa gwiwa da wasu ke wajen fidda zakka da sauran tallafawa, ko kuma mutanen ne suka yi yawa?
Akwai dukkan kadubi ɗayan biyu ne, wasu ba su fitar da abin da ya dace su fitar. Akwai mu da mawadata sosai a ƙasa, to sai dai abin da ƙasa a gwiwan ne mutane ba su fitar da abin da ya dace su fitar na dukiyansu, su ba da haƙoƙin Allah. Domin idan Allah ya baiwa mutum dukiya a cikin al'umma, ba wai dukiyar ta shi bane ba, Allah ya miƙa mashi ne, ba ya fi su ne ba, Allah ya zaɓe shi ne don ya jarabce shi. Jarabta Allah ya jarabce shi a wannan, ya ga zai iya cin jarabawa, da samu da rashi duk jarabawa ce. Haka nan shi ma talakan nan Allah yana jarabtan shi ne ko zai iya cin jarabawa. Shi ma mawadacin Allah ya jarabce shi ne, ya ba shi dukiyar ko ya samu zai iya cin jarabawa. Shi yasa muke kira ga mawadata a daidai irin wannan yanayi su yi kokari su fitar da dukiyarsu don su ciyar da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a ba su wannan dukiya.
Arewa zumun ta samu su sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban tsiya.
Shi ma ɗaya daga cikin limamin babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya ƙarfafa batun tallafa wa al'umma da ke cikin kunci don rage musu takaici.
Ana so mutum ya yawaita sadaka da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi abin buɗe baki, to Allah maɗaukakin sarki zai bashi ladan azumi cikakke bayan nasa azumin da yayi, kuma shi wancan da ya azumin ba za a rage nasa ladan ba. Wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiyar sadaka da mutum zai shi ne sadaka da yayi a cikin watan Ramadana. Maluma suka ce kasancewar Ramadana ana ninka komai a cikinsa, to sadakar ma idan mutum yayi ta abinci ko ta abin da mutum zai sai abinci, haka za a ninka masa lada. Don haka musamman a halin yau da yawa suna fama da abin da za su ci, kaga kenan wanda yake da hali sai kokari ya taimaka wa marasa shi. Don Qur'ani Allah madaukakin sarki yace liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, mai dukiya ya ciyar da mutane ta hanyar kyautata musu cikin ƙarfin dukiyar tasa, ma'ana mai ƙarfi yayi da yawa. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda yake kuma shi ilimin na arzikin nasa dan kadan ne, to gurgudan abin da zai iya shi ma yayi. Don haka ana so a ciyar da mutane abinci a cikin watan azumi, a nuna wa al'umma cewa ai watan Ramadana watan alheri ne, watan albarka ne, wata ne na wadata, wato a nemi yunwar ma a rasa saboda taimako da mutane za su yi.
A gaishe ku shehunan malamai da kuma fatar Allah ya bamu albarkacin wannan azumi na watan Ramadan wajen dawowar salama a yankin Arewa da ma daukacin tarayyar Najeriya. Masu sauraro, sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura Dumail Hika da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku
daga. An gaida Nasiru. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Girgin, magajin garin Girgin da ke jihar Yobe, inda ya ce, "Assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa gana wanda tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya yi da sarkin musulmi. Kan matsalar tsaro da ya addabi Najeriya haka ta cimma ruwa domin matsalar tsaro ya fara kaiwa tudun mun tsira wato Abuja kenan. Allah ya kyauta." Sai kuma sako na gaba kuma wato sako haɗin gwiwa ne daga Maniro Muhammad Manisko da babba Haruna Bajoga tare da Kabiru Abubakar Bulan Yaki su kuma cewa suka yi muna Allah wadai da kisan wasu mutane uku a Kaduna bisa kuskuren cewa ɗan bindiga ne kuma a ƙarshe aka gane cewa ba ɗan bindiga bane. A ƙarshe muke fatan Allah ya ci kansu ya bai wa iyalansu haƙuri, juriya da dangana bisa wannan abin takaicin. Sai sako mu na ƙarshe da muka samu daga Alhaji Mai Gari Adamu Sarkin Yamman Bularin Gombe. Shi kuma cewa yayi, "Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna muku fatan alheri a bisa yadda kuke wayar wa al'umma kansu a lamuran yau da kullum. Da fatan Allah ya ƙara muku juriya da sani. To madalla, mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da sakonni." Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari fadakarwa kan watan Ramadana, albarkacin watan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ni ne na kuma Azu Muhammad al-Mukhtar Abbas, Imami Ratibi a anguwan Fadama Accra, Madir na babban makaranta madrasatu As-Sariddin a anguwan Fadama Accra. Dan yi zance game da darasi da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma game da azumtar kwanaki na wannan wata masu girma. Yana daga cikin abin da ake samu na darasi farko, yana gadon muna da ainihin tsoron Allah kamar yadda Allah mai sarki yake umurtar mu a cikin Alkur'ani, yake cewa, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." A takaice, Allah ya faranta mana yin azumi saboda ya zama ya gadon muna da ainihin tsoron Allah, wanda yake duk wanda ya samu tsoron Allah da tijan shi da ya samu dacewa nan ga duniya zai kuma samu dacewa gobe kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, ana ci gaba da farautar mutumin nan da yayi harbe-harbe cikin wani jirgin ƙasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya Talata. Ta yiwu kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine. Sannan masu mu'amala da kamfanin fayafayen fim na Netflix a Rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da ya yi daga Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu Mr. Cornelius, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.